Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkarmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Maryam Dauda. Muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau Alhamis 18 ga watan Mayu 2023. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda 'yan kasar ke ci gaba da bayyana fatansu a yayin da Bola Ahmed Tinubu zai karɓi ragamar mulki a ƙarshen makon gobe. Muna kuma da rahoto na musamman kan wani tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar gomman mutane a wasu ƙauyukan jihar Plateau. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali akan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Russia. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kadan bayan saukarsa. Daga nan Biden ya gana da Prime Minister Japan Fumio Kishida a birnin Hiroshima, inda ake taron na kungiyar G7. Biden ya faɗa wa Kishida cewa Amurka da Japan na da maradai ɗaya, ciki har da goyon bayan Ukraine da kuma ɗora alhakin yakin da ake yi a Ukraine akan Russia. Biden ya kuma bayyana ƙudurin Amurka na hana yaduwar makaman nukiliya da tabbatar da aiwatar da wasu manufofi ba tare da shinge ba a yankin Indo-Pacific. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta Kudu za su ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a ranar Lahadi, wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku, a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu dai ba ta cikin kungiyar kasashen na G7, amma Kishida ya gayyaci Yoon a matsayin mai sa ido tare da shugabannin wasu kasashe da yawa waɗanda su ma ba sa cikin kungiyar ta G7. Wannan dai shine karo na uku da Yoon da Kishida suka gana a baya-bayan nan. Shugabannin dai na ci gaba da faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin tsaro da tattalin arziki, dukko da adawar da dukansu ke fuskanta a ƙasashensu. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Iran da Pakistan sun kaddamar da wata kasuwa da layin wutar lantarki a kan iyakar kasashen biyu a yau Alhamis, a zaman wani muhimmin mataki na inganta haɗin gwiwar cinikayya da harkokin makamashi a yankin. Shugaban Iran Ibrahim Raisi da Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif sun yi jawabi kai tsaye a wurin bikin wanda aka yada ta talabijin daga bangaren iyakar Iran fiye da nisan kilomita 900 tsakanin kasashen biyu. Raisi ya ce aikin zai ba Tehran da Islamabad damar faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da makamashi. Layin wutar lantarkin dai zai sama wa lardin Baluchistan da ke bakin iyaka wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 100 daga Iran. A gefe guda kuma, a yau Alhamis shugaban Iran Ibrahim Raisi ya yi kira ga ƙasar Afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na Iran. Da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardin Sistan da Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran, Raisi ya ce wata madatsar ruwa da ke kan kogin Helmand na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu. Sai dai Afghanistan ta ɗora alhakin raguwar yawan ruwan kogin a kan yanayi. Raisi ya ce kamata ya yi a bar ƙwararru daga Iran su ziyarci Afghanistan domin nazarin yanayin wurin. Ya kuma ce ya kamata shugabannin Afghanistan su ɗauki kalamansa da mahimmanci, kuma kada su zo daga baya su yi ƙorafi.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin da abubuwan da 'yan Najeriya ke fatan ganin sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya maida hankali a kansu da zaran ya karbi ragamar shugabancin kasa a ranar 29 ga watan nan na Mayu. Ga karin bayani a wannan rahoto da Haruna Dauda Biyu ya aika mana daga Maiduguri.
Yayin da rage mako guda a rantsar da sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Mr. Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Sanata Kashin Shatima, yanzu dai 'yan Najeriya da dama sun so matuƙa albarkacin bakinsu kan abin da suke sa ran sabon wannan gwamnati mai zuwa za ta aiwatar musu. 'Yan Najeriya da dama dai sun so mu bayyana ra'ayoyinsu game da abin da suke tsammani idan har Allah ya sa aka rantsar da ita. Na dai ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da dama game da irin wannan abin da suke harsashi, inda wasu suka ce ya kamata gwamnati ta maida hankali kan harkokin ilimi, wasu kuma harkokin kiwon lafiya, yayin da wasu sun suka nemi gwamnatin ta maida hankali kan abin da ya shafi tsaro musamman ma a wasu jihohin Najeriya.
Ya sunana Umar Usman. Gaskiya ya kamata mu matasa ya mana gata kamar yadda dai muka nema Abadi bamu samu ba, shi ya taimaka mana haka saboda fama da ake da rashin aiki kuma komai yana samun ana ci gaba, amma mu kuma matasa muna zane dai mun zabari kasa kaza matasa ana musu kaza, mu muna zane ba wani abin da muke gani din. Muna fata dai ya ji kukan mu, Allah ya taimaka mana samu mana abin yi. Tunda ko mutane an yi karatu an gama karatu ba abin yi, kai ana zaune leburanci ma wahala yake, kuma aikin ma kai karatu baka samu wani aiki na gwamnatin ba, saboda haka ya taimaka da wata hanya da ya dan kafin nika dan wani abin da yawa mutum ya samu abin yi, kada cewa mutunci ma zaune ya zama banza. Abin da muke fata kina shugaban kasa ya mana
musulmana komi gaji amma ba sani da komi fefe idan damuwar mu talakawa abin da muke so magan cewa an fita a talauci da yunwa da kuma dan talakan ya samu interest na yin karatu wanda koda baban sa bai samu damuwa da ayyuka ba, mu so ya mai da hankali wajen harkan ilimi da kuma harka ta abinci da kasuwanci.
To sunana Hassan Salisu Jajiyaya. Alhamdulillah, wato abubuwa da yawa muke tsammani cewa za mu ga canji na alkhairi a gare daga wannan sabon shugaban mai zuwa. Wato ɗaya daga ciki shine irin wahalhalu da aka sha na tsadan rayuwa, mai yiwuwa muna tsammani in Allah ya taimake mu sabon gwamnati za ta share mana hawaye, ɗaya kenan. Na biyun shi shine a batun rashin zaman lafiya. Rashin zaman lafiya shi ma yana cikin abubuwa da ya ci mana tuwa a ƙwarya a wurare jewa kusan ko'ina a ƙasar nan, abubuwa ya shafe mu irin wannan rashin lafiya. So muna tsammanin cewa in Allah ya yarda za a samu canji. Wannan irin abubuwa da muke tsammani kenan kaɗan daga ciki.
Tunana Hamadu Gaji. To alhamdulillah, idan Allah ya bashi iko ya samu ya shiga, sai waiwaye mu ga halin da muke ciki. Saboda yanzu gaskiya muna so duk shugaban da zai hau ya kyautata al'ummarsa. Shi ya gani yadda aka tashi aka tsaya arewancin ƙasar nan, yadda aka zabe shi har Allah ya kai ga ranar da zai karbi mulki. In ya karbi mulki kar ya manta da mu, ya dinga waiwayen mu, sai ya kyautata mana da shugabanni da za su gabatar mana da ayyuka na gari.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Ali mai saida TV. Muna fatan shi wannan shugaba da zai hau kamar yadda wancan wanda zai yi sauka yanzu ya yi mana kokari wajen harkan tsaro zaman lafiya da muka fara samu yanzu. To shi ma muna fatan shi ma Allah ya sa wanda zai hau din ya dan kara ba da karfi ta wannan bangaren, mu sake samun nutsuwa a cikin gari tunda yanzu alhamdulillah mun samu sauki.
Sunana Yakubu. Muna so mai da hankalin shi akan daliban makaranta musamman ma fannin ilimi, saboda idan wasu daliban ba su samu background mai kyau ba sun taso, a gaskiya za a samu nakasu sosai a tafiyan shi. Kuma muna so ya ɗibi matasa a matsayin jagororin tafiyan shi. A dube mu da idan rahama, mu talakawa ne ba mu da komai, a dube mu da idan rahama a sassauta mana wannan kudin abinci da ko kuma tsadan kayan masarufi.
Wasu 'yan Najeriya kenan ya bayyana ra'ayoyinsu game da sabon shugaban tarayyar Najeriya da ake sa ran za a ransa a ranar 29 ga wannan wata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Ya za a yi ƙasa ɗaya? Suna jin shugaba faɗa ƙasa ɗaya ne ba yanda za a yi a raba ƙasa. Ya za a yi ƙasa ɗaya ya zama da tuta daban-daban, kuɗi daban-daban? Yanzu kuma lawyoyi suka fito suka ce suna son common law.
Ku kasance da gogon naku Aliyu Mustapha Sokoto domin jin wannan fafatawa.
Sai kuma rahoton musamman wanda a wannan karan wakilarmu Zainab Babaji ta yi nazarin yanayin tashin hankalin da aka shiga a wasu yankunan jihar Plateau Nigeria. inda aka yi asarar rayukan goman mutane a wannan mako sanadiyar hare-haren 'yan bindiga.
Shekaru fiye da 20 kenan tun bayan da jihar Plateau ta samu kanta cikin yanayi na tashin hankali da ya yi sanadin rasa dubban rayukan mutane da na dabbobi da rushe gidaje da lalata amfanin gonaki wanda ya sanya dubban mutane suka rasa mahallansu suna gudun hijira. A baya-bayan nan rikicin makiyaya da manoma da kai hari kan waɗanda ba su san hawa da sauka ba shine ke neman maida hannun agogo baya kan ƙware-ƙwaryar zaman lafiya da aka samu a jihar. Kananan hukumomi kamar Riyom, Barikin Ladi, Basa, Bokos, Jostakudu da Mangu sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga wanda rahotanni ke cewa akalla ƙauyuka fiye da 60 ne 'yan bindigan suka mamaye. A rikici na baya-bayan nan da ya shafi wasu ƙauyuka da rigage a ƙaramar hukumar Mangu wanda a baya ke zaune lafiya an samu asarar rayuka da ɓarnata dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Shugaban kungiyar raya kabilar Magavul na ƙasa da ƙasa Mr. Joseph Gunkat ya yi tsokaci kan yanayi da ake ciki tun daga ranar Litinin zuwa yau Alhamis.
So kamar yadda wata kila kin ji jiya da mun ina muna biso mai masu ariyal ma wanda suka mutu a takaice dai mutane 81 31 a kantoma sun zai kuma 50 ya tashi 81 kenan. Ban san gefe na yanzu ma ban san gefe na taujin fanyan da kushik ba don yanzu tarzuma ya kai wannan gefe ba na tsako na kone a wajen. Ba gidajen mutane an kuko ne duk tashi wanda suka tara abinci kuma su dabobi duk an kore. Mutane sun bar gidajensu suna kam suna tare da mutane suna cok suna makarantu.
Yanzu wani kokari kuka yi don ganin cewa an samu zaman lafiya?
Kuma ban sa wajen Allah amma kuma kin san na da mutum da ya za shi da bashi kanka dole ka tashi ka defending kanka. To abin ya ba mu mamaki kwarai da gaskiya domin an zo an fada wannan lokacin don an kasance samu tada mu mutane manoma ne kuma yanzu dama za a yi noma. To kaga yanzu mutum ba zai yi noma ba dan kallaye daga huta sai turawa daga wajen mu ne masara daga wajen yanzu tabiya gona yanzu ba ni zai shiga gona yanzu don ko ba na tsoro kaga ni wa zai shiga gari.
Rikicin ya kuma rutsa da rugagen Fulani da dabbobinsu wanda shugaban kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono yace har yau Alhamis basu iya shiga su dauko gawarwakin waɗanda aka kashe ba.
Tun ranar da abin ya faru mutanen mu dai har ga Allah har yanzu haka jama'an mu a warwase ne. Kuma na so da cewa gwamnati su taimaka jami'an tsaro su taimake ni saboda gawakin nan mu je mu dauko su a zo a binne su hankalin mu ya kwanta.
Ka nemi su jami'an tsaro kenan ba su baka ko kariya ko kuma araka ku ba?
A duk lokacin da na je nemi alfarman cewa a taimaka ko da mu je mu dauko gawakin jama'a na wanda suke don saboda a masu zina ita su ce a'a ai wanda sun mutu yanzu abu kokarin da ake yi don a tsare kar a sake kashe waɗansu. To yanzu haka da mutane da dabbobin gaba ɗaya yanzu kai dabbobin mu yanzu sun fi 2000 a cikin turawa yanzu hakan nan da muke magana. Rugage gaba ɗaya kuma an kona su jama'a sun gudo sun fito ba abinci ba abin sha mun zama haulai sai abinda Allah ya yi.
To me kake ganin kamar zai kawo ƙarshen wannan matsala?
Ai soja ba zai kawo mana zaman lafiya ba mu da kanmu ne za mu kawo ma kanmu zaman lafiya amma har yanzu da muke magana sarakuna muna da sarakuna masu daraja ta daya ba abinda suka yi a kasar su.
To ku ardo fa me kuke yi domin ganin kuma kun tuntubi sarakunan domin ku hada kai da su saboda a samu mafita?
Ni yanzu abinda nake roko ya kamata su sarakuna da ardodi mu hada kai a kira mu sarakuna iyayen kasar da sarakuna da security agencies a kira mu a zauna sai mu duba ya za a yi an bar abu yana ta yi yanzu yau din ma yanzu da nake maki magana ma tare watin area panyam yanzu inda nake sai anan ina jin harbe harbe ban san me yake faruwa a wannan gurin ba a yanzu da nake magana so ni ina gani abinda zai kawo mana zaman lafiya wannan abun ka saya a haka matakin farko su garmu mu muje mu doki ga watin jama'an mu dai kenan na biyu kuma dabbobin mu da suka salwanta suna cikin su an sassare su a bar mu fito da dabbobin mu to in aka yi haka insha Allah zamu zauna insha Allah wannan abin kuma zamu magance shi
tuni dai rundunar ɗan sandan jihar Plateau tace ta cifke mutane biyar da take zargi da kai harin ta kuma kwato bindiga kirar AK-47 da karamar bindiga da albarusai a wata sanarwa da ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta DSP Alfred Alabo rundunar ɗan sandan tace jami'in soja guda ya tsire da harbin bindiga yana samun jinya yayin da ta tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma Mataimakin gwamnan jihar Plateau Professor Sonny Theoden wanda ya ziyarci fadar babban basaraken yankin Mishkahan Magavul da John Putman Hirse don ganawa da jami'an tsaro sarakuna da shugabannin al'umma don samun mafita kan rikicin ya roki jama'ar yankin ne da su yi hakuri don gwamnati na iya kokarinta wajen kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu Mataimakin gwamnan ya kuma bayyana cewa hukumomin bada agaji na tarayya da na jiha za su taimaka wa waɗanda rikicin ya raba su da matsugunansu. Mai sharhi kan lamura Nuhu Shehu Kanam ya bada shawara kan yadda za a samu fahimtar juna da zaman lafiya.
Kamun in shigo nan just dazu mun yi kusan awa uku muna tsaye a mungu hanya ba iya wucewa saboda an samu tabarbarewar tsaro wanda ya kai ga rasuwar mutane. To hakikanin gaskiya ita al'amarin tsaro abu ne mai girman gaske. Yayin da gwamnati take da haƙƙi to mu ma al'umma muna da haƙƙi saboda tsaron nan fa ba wani mala'ika ne ko wani aljini ne daga wani sama zai gangaro ya bamu ita ba mu da kanmu mu mun san me ke faruwa a angonnin mu da yankunan mu amma hakikanin gaskiya duk duniya ko wata kasa da kika ga ta habaka sai ta samu yanayi na tsaro da zaman lafiya kuma babban mamu kasudin kafa gwamnati shine ta bada tsaro kuma ni da ke ba za mu iya bada wannan baranki da ita kanta hukumar da aka kafa na gwamnati ita ta sani aikin ta ma kenan so in ka san ba za ka iya bada tsaro wa mutane ba ma babu dalilin ma mutun ya fito neman takara ko ma ya nemi kujeran gwamna ko kujeran shugaban kasa saboda wannan shine babban abin da za a ma yi maka hisabi akai a nan duniya da kuma gobe na kai ko baka yi ba ko kai nasara ko kuma kagaza so ina ganin gwamnatin nan akwai problem na tsaro a bangare daban-daban an ci nasara wasu bangarori a wancan gwamnati ko gwamnatin da ke kokarin tafiya da daman kita harkan tsaro kana kokarin kulla nan ne sai kaga can kuma tana waruruwa wannan na nuna cewa to akwai problem ma daga cikin yanayi na tsarin tsaron ma kasa din muna federaliya ne gwamnatin tarayya da jahohi yayin da kika ce tsaro kawai an ajiye ta a wuri guda a santa jaha ba ta da capacity da za ta iya magance yanzu problem da yake damunta sai ta jira umurni daga tarayya to dole za samu problem na tsaro raki da saboda ita problem na tsaro tana bukatan da zaran abin ya faru a maida martani to amma yayin da ana jiran umurni ne daga sama kafin a maida martani wanda yayi abin da ya riga ya aika ya riga ya tafi to dole sai an inganta tsari gaba ɗaya ma na yanayin tsaro na kasan ya zamana kowace bangaren gwamnati tana da nata hurumi da za ta iya mika da za ta iya addressing issues tsaro immediately especially bangaren jiha wannan na ganin dole sai an gyara ma tsarin mulkin Najeriya ya bada dama wa gwamnonin jiha duk da dai mutane da yawa suna adawa da wannan amma ni ina ganin ba za mu samu tsaro ba in muka ce tsarin da muke kai na federaliya tsaro ta zama a hannun gwamnatin tarayya kawai to dole za a samu problem don kasan nan tana da girma kamin a ce an yi responding wa wani problem daga can garga yankin kanam a moving daga nan dangi zuwa garga is almost about 230 something kilometers daga nan daidai abu mai wanda zai aika ya riga ya gama har ya bar gurin to ta ina za a inganta tsaro a wannan irin tsari din so ina ganin akwai bukatan review ne sake la'akari da jadawali karan kanta na kundin tsaro na Najeriya domin a bada dama mu kowane mai ruwa da saki yayi abin da ya dace da shi kuma shi ma din a holding nashi responsible
mai sharhi kan lamura kenan Nuhu Shehu Kanam Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu ci gaba, bari a shakata da wannan faifai dake bisa inji. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkanku da sake saduwa a wani shirin takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa Murya Amurka. Zan nemi gafarar mai saurare kan alƙawarin da ni a satin da ya gabata na kawo ci gaban hira da shugaban kungiyar kalan wasan kwallon kafa na Najeriya, domin a halin da ake ciki sawun giwa ya taka na ragumi. A maimakon hakan, zan kawo hira da tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa na Najeriya, wanda a halin yanzu wato Alhaji Sani Ahmed Toro ya cika shekara 70 cip-cip a duniya. Zai bayani kan nasarorin da kasar Najeriya ta cimma a lokacin da yake kan mukamin sakataren hukumar kwallon kafa.
Sunana Sani Ahmed Toro,
tsohon babban sakatare na hukumar
kwallon kafa ta Najeriya.
Da farko dai zan taya ka murna ganin shekaru 70 da kai na rayuwa.
Alhamdulillah.
Insha Allah. Ya kaje da wannan karamci da shi shugaban kasa ma musamman da ya rubuta ga muka wannan takarda na murna?
Na farko dole mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi aron rai, ya bashi kuma lafiya, har Allah Ubangiji ya sa mutum ya kai shekara 70 a duniya yana raye. Na biyu kuma yanda shugaban kasa ya mutunta ni cikin kalam, sai ga sako na taya ni murna na cika shekara 70, kuma ya yi wasu maganganu a ciki wanda duk ɗan adam da ya gaba a manta da shi ba aka tuna ɗan yakan ƙoƙarin da ya yi a lokacin da yake raye, lokacin da yake kan mukamai. Dan shugaban ƙasa ya faɗa na farko lokacin da aka bani ban sakatare na hukumar wasan kwallon ƙafa ta Najeriya, Allah cikin ikonsa, cikin rahaman shi, a Najeriya ta yi rawan gani tun daga 1974 da muka je Tunisia muka ci kofi a ganin Afirka gaba ɗaya. Na biyu kuma yadda Najeriya na farko ta je wasan kwallon kafa ta duniya, yadda ta je Amerika, yadda kuma Najeriya ta yi rawan gani. Bayan nan kuma Allah cikin ikonsa, Najeriya ta tafi Atlanta na Olympic 1996, wanda mu ne Najeriya ita ce ta farko a Afirka ta taɓa cin wannan kofi gol na Olympic na kwallon kafa.
Duk a zamaninka?
Duk a zamani, alhamdulillahi. Kuma bayan nan ma muka je kwallon kafa na duniya 1998 a France, inda Najeriya ma ta yi akan kokarinta su zai zagaye na biyu. Duk a lokaci na Allah cikin ikonsa, lokacin akwai haɗin kan 'yan wasa, akwai ƙwararrun 'yan wasa, akwai hazgan 'yan wasa da Najeriya take da shi, wanda kuma alhamdulillahi mu da muka shugabanci wannan wasan ƙasa ta duniya ɗin da Najeriya, mun yi akan ƙoƙarinmu, mun ba da namu gudunmawa. To shugaban ƙasa ya tuna da wannan abubuwa da ƙarshe kuma ya ce, ai ma gashi na taɓa yin ɗan majalisar tarayya dole aka gode ya gode mun bisa ga wayannan abubuwa da Allah Ubangiji ya nufa da ya a lokacin da nake tare da gwamnatin tarayya.
Mun ji yanda nasarori da aka samu a zamaninka. To amma sai gashi a yanzu shin me yasa kake ganin koma baya don saboda mu ce koma baya ne muke gani idan aka kwatanta da abin da kuka yi?
Allah ya ce muke mu a wannan lokacin akwai hazikan yan wasa. Yan wasan da Afirka ba a samu irin su ba kusan sun buga wasannin club club a na duniya ma na manyan clubs.
A yanzu ma ana da irin wayannan.
To ai shi ne to kuma kamar yadda faɗa hazikan da kuma shugabanni din gaskiya saboda Allah ba zuga kai ba mun iyakan kokarinmu ba mu so kanmu ba gaskiyar maganan kenan. Kuma a lokacin ai ba mun zaɓi wasannin da ya kamata Najeriya ta yi ne ba mu shiga kawai duk wani wasa da aka ce duniya hukumar wasan ƙwallon kafa ta fito da shi ko na Afirka kawai shi kenan sai mu ce mun shiga.
Sani Ahmed Toro kenan tsohon babban sakataren hukumar ƙwallon kafa da bayani irin nasarorin da ƙasar Najeriya ta samu a lokacin mulkinsa. Kuwa ci gaba shi da hirar a sati mai zuwa in Allah ya kai mu. Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tushen muhimman kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya isa kasar Japan a yau Alhamis domin halartar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai da ake kira G7 a takaice. Taron da ake sa ran zai mai da hankali kan kawar da tasirin ayyukan tattalin arzikin China da kuma tallafawa Ukraine a yakin da take yi da Russia. Biden ya gaisa da wasu sojojin Amurka da na Japan su kusan 400 a tashar jiragen saman sojan MCAS da ke birnin Iwakuni jim kadan bayan saukarsa. A halin da ake ciki, manyan shugabannin kasashen Japan da Koriya ta Kudu za su ci gaba da kokarin karfafa dangantaka a lokacin da za su gana a gefen taron kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya wanda za a fara gobe Juma'a a birnin Hiroshima. Prime Minister Japan Fumio Kishida zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol a ranar Lahadi wato ranar ƙarshe ta taron na kwanaki uku a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Shugabannin kasashen Iran da Pakistan sun kaddamar da wata kasuwa da layin wutar lantarki akan iyakar kasashen biyu a yau Alhamis a zaman wani muhimmin mataki na inganta haɗin gwiwar cinikayya da harkokin makamashi a yankin. Shugaban Iran Ibrahim Raisi da Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif sun yi jawabi kai tsaye a wurin bikin wanda aka yada ta talabijin daga bangaren iyakar Iran fiye da nisan kilomita 900 tsakanin kasashen biyu. Raisi ya ce aikin zai ba Tehran da Islamabad damar faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kuma makamashi. Layin lantarkin dai zai sama wa lardin Baluchistan da ke bakin iyaka wutar lantarki mai karfin megawatt 100 daga Iran. A gefe guda kuma, a yau Alhamis shugaban Iran Ibrahim Raisi ya yi kira ga kasar Afghanistan da ta mutunta haƙoƙin ruwa na Iran. Da yake magana a lokacin da ya kai ziyara lardin Sistan da Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran, Raisi ya ce wata madatsar ruwa da ke kan kogin Helmand na hana gudanar ruwa zuwa wani tafki da ke kan iyakar kasashen biyu.
Tuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Kafin mu rufe shirin ga gaisuwar ta'aziyya ga yalan Hajiya Yaya Dauda Kambari mai lakanin Hajiya Yaya wacce ake sadakar 40 dinta a gobe Juma'a a kofar gidan marigayi Alhaji Dauda Kambari bakin titin yar kasuwa titin Jakara kusa da gidan na baba Badadi Kano. Allah jikanta da rahama mu da muka yi saura ya tauta karshen mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawai da ya hada shirin, Sule Mumuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.